sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 31 ga watan Agusta na shekarar 2016 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai
a Somalia adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin bam da aka yi jiya Talata ya karu zuwa 22 Kungiyar ISIS ta tabbatar da cewa an kashe ɗaya daga cikin manyan shugabannin ta kuma kakakin kungiyar Abu Muhammad Al-Adani. A siyasar Amurka kuma Senator John McCain da Marco Rubio sun samu nasara a zaben fidda ƴan takara da aka yi jiya.
A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da Malam Kasimu Garba Kurfi masanin harkokin tattalin arziki akan yanayin tattalin arzikin Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa wasu masu goyen bayan yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu game da binciken da hukumar EFCC ke yi wa waɗanda suka yi sama da fadi da dukiyar Najeriya. Za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Niger lauyoyi masu kare farar hula da sojoji sun ce za su garzaya kotun ECOWAS akan batun waɗanda ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi bara wanda bai yi nasara ba. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kawo amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Somalia jami'an gwamnatin kasar sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin bam da aka kai jiya Talata kusa da fadar shugaban kasar ya karu zuwa 22 bayan wasu daga cikin waɗanda suka jikkata suka cika sakamakon raunuka da suka samu. Motar ta kara ne da katangar wani otel da ake kira SYL inda nan ne jami'an gwamnatin kasar suke yawan amfani da otel din wajen gudanar da tarurruka. Wata mota cikin gudu ta yi wata kanmu muka yi harbi ta iska domin jan kunne. Motar bata tsaya ba. Muka bude wuta kan motar kamin matukin ta tada nakiyoyi da aka dankara mata ta bakin wani mai aikin tsaro a fadar shugaban kasar wanda bai yadda a bayyana sunansa ba a hira da yadda sashin Somalia na muryar Amurka. Shugaban motoci da suke jigilar marasa lafiya a kasar Dr. Abdulkadir Adan ya ce kamfaninsa ya jigilar gawarwaki 22 da mutane 30 waɗanda suka jikkata. Shida daga cikin mamatan mata ne in ji shi. Jami'in ƴan sanda a birnin Mogadishu Manjo Muhammad Abdullah ya ga kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa mutane 50 suka ji rauni sakamakon harin na jiya Talata.
Kungiyar ISIS ta tabbatar da cewa an kashe ɗaya daga cikin manyan shugabanninta da kuma kakakin kungiyar Abu Muhammad Al-Adnani sa'ilan da aka kai hari kan motar da yake ciki yayin da take tafiya a yankin da ake kira Al-Bab a arewa maso gabashin Aleppo. Rahotanni suna nuni da cewa ya gama da ajalinsa ne sakamakon wani hari da Amurka ta kai da jirgin yaƙi, amma jami'an tsaron Amurka suna cewa sun auna harin ne kan wani babban jami'in kungiyar ISIS. A halin da ake ciki kuma babban kwamandan cibiyar kula da yaƙe-yaƙen da Amurka take yi, General Joseph Votel, ya bayyana farin cikin Amurka kan kutsen da Turkiyya ta kai ta kan iyakar ƙasar da Siriya inda ta auna kungiyar ISIS, ya kira kutsen da Turkiyya ta kai a makon jiya muhimmi kuma wani iri daban abinda Amurka ta yi lale da shi. Hakanan kwamandan na Amurka ya ce yana mutunta irin gudunmuwar da wata kungiyar 'yan tawaye a Siriya da ake kira SDF a takaice take bayarwa, ciki har da kurdawa waɗanda a cewarsa muhimman ƙawaye ne a yaƙi da ake yi da 'yan ISIS. Da take magana kan kutsen da ta kai, Turkiyya ta ce ba za ta tsaye da farmakin da ta fara makon jiya ba har sai ta kawar da duk wata barazana. A makon jiya ne Turkiyya ta kaddamar da hare-hare wanda ta auna kan kungiyar ISIS da kuma mayakan sa kai na kurdawa da suke samun goyen bayan Amurka, wanda Turkiyyan take dangantawa da kungiyar PKK ta 'yan tawayen kurdawa wacce ta jima tana wato ana fafatawa da gwamnati da ita. Aron gama tsakanin Turkiyya da kurdawan ya sake dama yanayi wanda tuni yake cike da sarƙaƙiya a Siriya, inda gwamnatin kasar take samun goyon bayan Iran da Rasha da kuma kungiyar mayakan sa kai ta Hezbollah mai cibiya a Lebanon. Yayin da Amurka da wasu kasashen yammacin duniya su kuma suke goyon bayan ƴan tawayen kasar. Kungiyoyin ƴan ta'adda da duk wata barazana sai mun kauda su daga kan iyakokinmu da duk wani hadari ga ƴan kasan nan kama mu dakatar da wannan mataki. Inji Prime Minister Turkiya Binali Yildirimi a lokacin da yake jawabi ga manema labarai.
A siyasar Amurka kuma wakilai a majalisar dattijai John McCain da Marco Rubio sun tsallake siraɗin farko inda suka samu nasara a zaben fidda ƴan takara ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican a yunkuri da suke yi na samun sabon wa'adi na wakiltar jihohinsu a majalisar a zaɓukan da aka yi jiya Talata. McCain dan shekaru 80 da haihuwa yana kokarin samun wa'adi na shida a majalisar dattijai inda yake wakiltar jihar Arizona da ke kudu maso yammacin Amurka ya doke wata daga bangaren ƴan gwagwarmayar Tea Party. Yanzu zai kara da ƴar majalisar wakilai ta jam'iyyar Democrat Ann Kilpatrick a zaben ƙasa da za a yi cikin watan Nuwamban bana. Rubio wadda a kokarinsa na zama dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican bai samu nasara ba, shi ma zai kara da ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat bayan ya doke wani hamshakin attajiri Carlos Beruf wadda ya kuɗi ta wajen gina gidaje a zaben fidda ɗan takara da aka yi jiya Talata a jihar Florida. Rubio zai kara da ɗan majalisar wakilan Amurka Patrick Murphy. Hakanan a jihar ta Florida, Debbie Wasserman Schultz ta lashe zaɓen zama ƴar takara wata ɗaya bayan da ta yi murabus daga zama shugabar jam'iyyar Democrat. Za a yi zaɓen wakilan majalisar ne lokacin ɗaya da zaɓen shugaban ƙasa ranar 8 ga watan Nuwamba. Sulusi na wakilan majalisar dattijai ne za su sake yin takara, yayin da illahirin ƴan majalisar wakilai kujeru 435 za a sake gudanar da zaɓuɓɓukansu. A halin yanzu dai jam'iyyar Republican ce take da rinjaye a duka majalisun biyu.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Koriya ta Kudu sun ce a mataki na baya-bayan nan na tankaɗe da rairaya da karkashe jami'an gwamnati da ƙasar Koriya ta Arewa take yi, ta kashe mataimakin Prime Minister ƙasar mai kula da harkokin ilimi, ta kuma kori wasu jami'ai guda biyu zuwa yankunan karkara domin ta koya musu hankali. Mai magana da yawun ma'aikatar da ke kula da haɗa iyalai daga ƙasashen biyu, Jung Jun Hee, shi ne ya ba da labarin abin da ya samu Kim Yang, wato Kim Yang Ji, ɗan shekara 63 da haihuwa, wanda aka kashe a cikin watan jiya na Yuli bisa zargin cewa baya goyon bayan juyin juya halin ƙasar. Ba kasafai ƙasar Koriya ta Arewa take ba da sanarwar jami'an da ta kura ko kuma ta kashe ba, ko da yake kafofin yaɗa labaran ƙasar su ne suka tabbatar da mutuwar kawun shugaban ƙasar mai suna Jang Song-taek bisa zargin cin amanar ƙasa da kuma cin hanci da rashawa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana harkokin tattalin arziki na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan yanayin tattalin arzikin Najeriya. Abokin aikin Musaluhu Garba ya gana da Malam Kasimu Garba Kurfi, masanin harkokin tattalin arziki, a kan yadda tattalin arzikin ƙasar yake fuskantar koma baya. Da farko ya fara tambayarsa shin ko menene asalin koma bayan tattalin arzikin, sai ya ce:
To, wannan abu ya samo asali saboda yadda muka tafiyar da tattalin arzikinmu lokacin da kuɗi suke shigo mana ba ƙaƙauta. Kasan duk wanda aka ce ma yana samun kuɗi ko ta yaya, ya kamata a san ya yi tattalinsu, ya yi tanadin, ya kalli gaba. Lokacin da kuɗi suka zo mana na fita hankali shekaru 5-6 da suka wuce a baya, sai ba mu yi wannan tanadin ba. Sai muka dinga kashe su kamar muna ganin gobe ma wasu za su zo. Wannan asalin inda muka fara samun matsala kenan. Na biyu kuma, ba mu koyon darasi. Bari mu baka misali, tun shekarun 1970, tun hijira 1970, lokacin da aka yi yakin Israel din nan da abun nan, aka samu mai ya tashi.
Kwarai.
Lokacin da shugaban ƙasa Yakubu Gawayi yake cewa kuɗi ba su ne matsalan mu ba, yadda za mu kashe su ne matsala. To, da farashin mai ya kwaɗi lokacin shagari, me muka ci? Sai muka yi ƙasa warwar, muka shiga wani halin la haula wala quwwata. Wannan shekarar ne Buhari ya zo. Shikenan, mai ya ɗan dawo ya ƙara lalacewa hijira 1990 sai muka ƙara shiga wannan halin. Lokacin da gwamnatin siyasa ta zo hijira 2000 ma farashin mai bai daga ba. Amma ba mu koyi darasi ba. Da aka zo nan kuma nan hijira 2010 zuwa 2015 mai farashin shi ya sama kuma sai muka sake koma gidan jiya kuɗin nan suna shigowa ana kashe su.
Ba tana dinsu.
Tunanin gobe ba yi. Kuma ba a yi bi wata hanya ba da za a samu mu matsaya wadda take ba mai ba.
To Malam Kasmu, shin tattalin arziki na haɓaka idan ƙasa ba ta so mai sarrafa abubuwa da kanta ba?
Zai iya haɓaka idan hanyar da suke samo kuɗinka ba ka sarrafa su ne, kamar yadda mu kawai ɗiban mai muke muna saidawa. In farashin mai ya ɗaga kawai sai kuɗi su shigo sai mu abin da muka ga dama, kuma duk ranar da farashin mai ya ƙasa kuma mu ƙasa.
Na ce wai ita ƙasa za ta iya haɓaka tattalin arzikinta yana iya haɓaka ba ta yi amfani da kuɗinta ba wurin sarrafa abubuwa cikin gida ba sai ta kawo su daga waje ba?
Wato, zai haɓaka ne kawai na ɗan lokaci. Kuma za ka zama kullum kai kana cikin jin daɗi ne idan mai ya tashi. In mai ya ƙasa shi kenan ka dawo wahala, amma ƙasa ba ta ci gaba da haka. Kuma waɗannan tanadi-tanadin ba mu yi su ba.
Malam Kasimu Garba Kurfi kenan masanin harkokin tattalin arziki. Wasu masu goyon bayan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin shugaba Buhari ke yi sun yi kira ga gwamnatin da ta taƙaita dogon bincike akan masu hannu a badaƙalar dukiyar Najeriya da aka sace. Nasiru Adamu Alhikaya ya turo mana wannan rahoton.
Al'amarin da ke nuna cigaba da binciken bayan fage ko kuma buɗe sabbin binciken badaƙala ga tsoffin jami'an siyasa, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta nuna ba ta da masaniya kan janye cajin wawure kuɗaɗe ga tsohuwar ministan fetur da ya zane Alison Maduke. Maduke a halin yanzu na London. Bani da wannan labarin, in ji jami'in labarun EFCC Wilson Ujeren. EFCC kamar yadda manyan jaridun Najeriya suka ruwaito tun watan jiya ta hanyar lauyanta Rotimi Jacobs ta janye ƙarar da ta shigar ta tuhumar da ya zane. Kazalika hukumar EFCC ba ta tabbatar da gaskiyar labarin sace miliyon dalar Amurka ta hanyar babban bankin Najeriya ba, tun gabanin amshe ragamar gwamnati daga sojoji. Mr. Ujeren ta hanyar saƙon wayar salula ya ce ba zai tabbatar da wannan labarin ba. Wasu daga masu mara baya ga yaƙi da cin hanci na gwamnatin Buhari na nuna buƙatar taƙaita binciken ga gwamnatin tsohon shugaba Jonathan, don bankaɗo bincike na tun mulkin soja ko ƙasa da haka kaɗan zai janyo ɗawainiya mai yawan gaske. Ga ra'ayin Muhammad Tajuddin, wanda limami ne ma a masallacin Prince and Princess Abuja.
Ko kuma ta shagala da wannan dogon bincike har ta rasa focus na aikin da ya kamata ta sa gaba. Amma waɗanda aka anshi gwamnati a hannunsu, wanda su ne ake tuhuma da lalata tattalin arzikin ƙasar nan har muka samu kanmu wannan halin kakanin kayan da muke ciki, to tabbas wajibi ne a bincike su, don su ne ummul khaba'isi na fitintinu, su ne aka anshi mulki a hannunsu. Wajibi ne su a bincike su, a tabbatar da an tabbatar da gaskiya akan wanda ya gaskiya, sannan kuma duk wani azzalumi a tabbatar da hukunci a kansa. Amma wancan dogon bincike wasu sun rasu, wani ma yana kan rashin lafiya, wani gaba ɗaya mai yanci a nemo hujjojin ma samun su ma yana da wahala. Saboda aka dogon binciken nan sai a bar wancan na nesan, wanda ke nan yanzu wanda suna nan zahiri ga takaddun zahiri, to su ya kamata a yi bincike a kansu.
Shugabanni wasu kungiyoyin kamfen ɗin yaƙi da cin hanci na nuna za su ci gaba da taƙarƙarewa sai an hukunta duk wanda ya zarme duk daɗewar binciken. Ga ɗaya daga jagororin kungiyoyin, Husaini Kumbi.
Duk abin da lauje ya jawo na mai ciyawa ne, mu muka zaɓi wannan. In har za mu ɗau kuɗin mu mu kashe don ya ci zaɓe, to ai ba daidai ba ne bayan ya riga ya ci zaɓe kuma zuba masa ido. Ya kamata mu ci gaba da yunƙuri na duniya ta gane shi waye. Saboda haka wannan yunƙurin da kaga muke nan bakin gurgudu a Bature to like minds, masu ra'ayi irin nawa, kai da muke magana da kai ma an kana son taimakawa zaka iya taimakawa wannan tafiyar. Ba gwamnati ko kwada da ta ba mu naira daya, daga gwamnatin federal government, state government, local government, har yau da muke magana babu wanda ya taba kawo mana ko naira.
Kungiyar lauyoyi ta Najeriya ta nemi EFCC ta nemi ahuwar zayyana membobinta a matsayin yan badakala kuma angulaye. EFCC ta fidda martani da ke nuna ba dukkan lauyoyin take zargi a matsayin 'yan badakalar ba. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya. A jamhuriyar Nijar kuma lauyoyin da ke kare sojoji da farar hular da ake zargi da yunkurin juyin mulki kuma ake tsare da su tun watan Disamba shekarar 2015 sun yi barazanar shigar da kara gaban kotun kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka da ake kira ECOWAS saboda sun gano alamar dalilan siyasa a wannan al'amari. Sulaiman Muni Barma ya yi hira da wannan lauyan.
Lokacin da muka tai shari'a, tun da mun faɗi majuju muka ce an dai sun bincika sun gani da kowan hannunsu buskan wannan lamarin, muka ce to a musu hukunci kar a saka su. Amma hal a yau ba mu gani ba wata hujja da zai sa wannan mutane a kama su. Mun nuna cewa dai wannan mutane an kama su ne kamun siyasa kawai aka musu. Babu wata hujja da ko wanda su ba su taba gani so za wannan an ba gidan kaso ba. To ina za a ce wani hula wanda bai san musu zai ta yi juyin mulki. Bayan wannan duwane da aka kama aka ce su suka ba da kuɗi wanda ake cewa finansa ba. Wannan ma bincike bai nuna ba, ba a gwada ba wa aka ba kuɗin, nawa ne kuɗin. Hatta a yau ba a gwada ba kamar sun ba da kimanin dala guda.
Maitre, wannan magana tana gaban shari'a amma kuna maganar kamar akwai siyasa cikin al'amarin nan.
Eh, cikin ɗan farar hula wadanda kuka ne duka ɗan adawa ne, kuma bincike bai nuna ba cewa da ku hannu suke wannan al'amarin. Kuma lokacin da aka kama su lokacin siyasa ne, lokacin ana takara ne.
Kun buƙaci a baku bailinsu ne su waɗannan mutane?
Da muka tai aka ce ai ba a ƙare ba bincike, he hannu an bincike an ƙare bincike. Wani abu za mu shaida muku wanda yake bada mamaci a buskan wannan juyin mulki. Lokacin da aka tambaye sozawa suka ce to su ga su za su bada abun da ya faru, amma cibiya abu da ku wani soji babban soji wanda yake hada tsaron shugaban kasa. Mun rubuta muka ce to an gaskiya ake nema, ga wanda aka ce shi ne cibiya abu zancar da wurin shi aka hudo, don menene ba a so shi wannan dan talakin har yanzu sun ki sauraron shi.
Yanzu wace hanya kuke da niyyar bi kenan don fito da waɗannan mutane daga inda ake tsare da su?
Mun san jujujinmu na Niger suna bin doka yadda ya kamata, amma wani lokacin ana ɗora musu wa'ansu nauyoyi wanda bai dace ba. Don shi muka ce in dai wannan za su zamna a gidan kasu bum san ba lokacin da za a saka su gwarmunta can kotocin waje ƙetare da ake cewa sai dawo ko mahal mu tai cour européen de droit de l'homme, tunda a can mun tabbata cewa su suna aiki da yanda doka take kuma suna kare haƙƙin ɗan adam. Mu lauyoyi ne, duk hanyar da za mu bi don saboda kare haƙƙin ɗan adam muna binta. Ba mu ce ba ba mu yarda ba da jujujin 'yan shari'ar Nijar, a'a, amma mun ka ce da ku hanyoyi da yawa wanda an ka bi su kana zuwa gida.
Kuzo rodiya Nijar, kuka da kanmu mujina kasa. Kuzo rodiya Nijar, kuka da kanmu.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, da masu saurare ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu ya ce idan dai batun abincin gida ne musamman Ghana ko kuma Afirka, anan kam ba su marmarin gida. To Muhammadu, tunda ba ku asaran abincin gida kuma ka ce kana kai ziyara gida lokaci-lokaci, kenan ba ku damuwa da yin aiki gida tunda kana zuwa akai-akai, ko kuna aiki na musamman abin da ya shafi kuɗi da makamantansu?
Kuma kuɗi da muke bayarwa yanzu haka, in idan na aika za a yi sallah na aika $500 ya ishi gida duka kowa.
Kowa zai samu ya amfana?
Kowa ya samu nashi.
Kana da iyali a can gida Ghana kenan?
Ina da iyali gida da yara hudu, maza biyu da mata biyu.
To in haka na ne, me yasa ba za ka kawo su na New York ba?
Eh to, na so in kawo su, amma kaga Amurka na da abu guda, ya kamata kamin ka zo da yara, ka zo da iyali, ka shirya, ka samu wuri yanda ya kamata. Waton kana da sarari yadda za ka iya kai kuma wurin tarbiyyar da za ka yi ma yaranka su tashi yadda ya kamata. Domin za ka na magana da kai daga Ghana, yara na fana waton haddan Alkur'ani, to bana son in bata musu karatu na musulunci
saboda suna haddace da Qur'ani ban son in zo in dauke su kawo su kai sai kaga karatun su kuma shi
ya samu tangarda
wurin to abinda yasa kenan ina takasun san ina tsara ne ina
ruwan bakin gatari to amma sautari wasu waɗanda suka zo idan muka zanta da su ko na zanta da su akan wannan shirin zaka yi sun ce in su da hali za su ce mutane kan ma su saki su zo nan saboda zaman nan sai ka shirya sai ka zama mai jajircewa ba ban
shirya in ka samu kanka lokaci domin idan ka zo da iyali ya kamata ka jajirce ne wurin karatun su wurin kulawa da su ka bar su zama maka su ne yan uwayenka su ne kuma yaranka su ne kuma kanninka su ne abin firinka da su ko me za ka yi tare za ku yi in ka yi haka nan zai baka mamaki yanzu haka zan shiga masallacin mantofin ba yaro Qur'ani zai maka karatu shi ka ce gida ne aka koya mai karatun Al-Qur'ani sai baka mamaki kuma nan ga a New York ake wannan sannan kuma akwai makarantun da yake an aje suke zaman kansu saboda in baka son yaron ka ya tashi da irin halayyar mutanen garin nan to akwai wayannan makarantun ta gani zakai kai wannan amma in ka san baka iya aika wannan abin saboda kar gobe Allah ya kama ka kawai ka bar yaran nan gida in idan sun girma lokacin nan din yanda zakai ka fara musu din shi a zo da su garin nan kaga ba su da matsala sun riga sun samu tarbiyyar gida suna da kuma takardan garin nan in sun shigo kaman mutum ne ya shigo masallaci da alwallan shi ce sallah
to ina me zaka ce game da dangantakan su masu masaukin ku ina nuna mutanen kasan
eh mutanen kasa to kaga nan da yake suna girmama mutum in yana riko da gargajiyan shi yana ganin matukar cewa shi gargajiyan shi ne ba zai yadda nashi rikin wani ba shi yasa an sun ga kana wannan girmama ka suke kwarai domin su dafturun suna nuna cewa kana da freedom na expression mana
kana yancin faɗin ra'ayin
yancin fannin abinda kai kake ganin ya dace da rayuwarka na yau da kullum da kuma abinda yake ya danganci al'adunka na asali inda ka fito
ba ka da matsala da su kenan idan ka biye ma waɗannan saudaka kamar yadda suka tsara
eh ta an ka bi ka'idan gade ba za ka samu wani matsala ba eh kuma ka sa roƙon Allah domin Allah shike komai idan Allah ya karbi roƙonka a yaro ya tashi garin nan ya baka mamaki ya shiryu ya zama musulman kwarai har ya zo kai da kanka wata rana in ba ka nan ma ya tuna da kai ya maka da ina da ƴan uwayen da yake son iya yin wannan makwabta da yake son duba yaran su yaran nan sun tashi sun zama mutanen kirki garin nan ba su wasa da musulunci daidai da zuwa juma'a suna zuwa juma'a duk wani abin da ka sani na musulunci na addini duka suna aikata shi cikin su guda yanzu haka likita ne
amma
sai wasa da iyali
sautari wanda za su yi magana ko kuma wanda suke hangen nan kasan daga nisa suna mata mummunan fahimta musamman akan wannan batu da kake yi yanzu nan me zaka ce masu irin wannan nanu
kaga wayannan su watan kusan kaman ba su san gaibu ba abinda baka gani ba wani yana zaune cikin wannan kai da baka gani ba gaibu ne kanka to she ta su suna gida abinda suke ji ne ai in ka zo Amurka ko kaje kasashen turai watan kaman rayuwa na kwance ne kawai da ka zo zaka samu kudi kai sai lamarin ba haka nan bane yanda zaka jajirce gida ka duba iyali haka ake yi nan ma kusan kaman nan ya kamata ne kai da kafa ko bayushe kana kula da iyali don ku samu cewa sun tashi yanda ya kamata sa'annan kuma nan ba a zukewa wurin aiki kamar yanzu haka da na koro muka aiki uku nake
eh haka ce
idan an kira ni kai sai kowanne suka kira shi in san yanda zan shirya in je yi wannan aikin nan
ba a zama wani ya taimaki wani
yawa wani zai taimaka ma wani
ba na aikin komi na dogara wannan
lafiyanka
wannan
naka ne kawai kana roƙon Allah karka kwanta ko ka tashi da saran kai naka ne kana nan lami lafiya ka tashi kare aiki da safe ka komo da daddare in kuma wani aiki ya bullo na dare ka zagaya da mota shi ta yanzu haka ina magana da kai in idan an email na gobe ya kamata in je in aiki na iya tashi kafin lokacin wannan aikin ya kai ina tuki kamin in shiga court na samu dala 100 da na shiga court nayi tafarta ko da minti 30 ne na fito ko awa daya an bani dola 230 ba ya zama
330 a rana guda
yawa
in ka fasa rashi zuwa kudin gana kudi ne masu tarin yawa
masu tarin yawa
to masu aure yau ma kamar kullum a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin inda za mu tashi. Yanzu a madadin bakon namu Muhammad Laminu dan asalin Ghana mazauni birnin New York da Chubairo Jiodone da daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Raga da busa she take raga in
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe wanda ce assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas halin da kasar mu Najeriya ta fada akan tattalin arziki wani abin bakin ciki ne da takeici. Saboda kusan kullum kaya sai tashin goron zabi suke yi da fatan shugabanninmu za su hada karfi da karfe don haɓaka tattalin arziki mu na Najeriya. Dina dogaro akan albarkatun man fetur da kuma komawa akan harkokin noma da kiwo sune kawai za su farfado da tattalin arzikin kasar mu Najeriya a baki daya. Inji Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe da Bilkisu matar Mudassir Tafawa Balewa. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau. Wadanda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Ai dole tattalin arzikin kasar mu Najeriya ya samu nakasu tunda kasar ta mu ba ta da hanyar samun kudaden shigar da ya wuce harkar mai wanda a yanzu kuma man ba shi da kima a kasuwannin duniya. Dan haka gwamnatin Najeriya ki sake salo tun kafin karamin aiki ya zame miki babba. Shi kuwa Salim Abubakar Imam wato shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau cewa yi. A hakika ziyarar da shugaban dandalin sada zumunta na Facebook Mark Zuckerberg ya kawo Najeriya ba karamin abun farin ciki bane. Ganin yadda Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da take da mabiya shafin Facebook masu ɗimbin yawa da fatan shugaban zai koma gida lafiya kamar yadda ya zo lafiya. Da ƙarshe sai sakon Abdullahi Muhammad mai yama ɗan jihar Kebbi wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku gaya wa mai girma gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu cewa hakika wannan bincike da ake wa ƙananan hukumomin jihar abu ne wanda ya dace domin hakan shine kawai hanyar da za ta baiwa marasa aikin yi damar samun aiki. Domin ni dai ina goyon bayan kwabe ghost workers wato ma'aikatan bogi.
To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Somalia jami'an gwamnatin kasar sun ci adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin bam da aka kai jiya Talata kusa da fadar shugaban kasar ya karu zuwa 22 bayan da wasu daga cikin wanda suka jikkatan suka cika sakamakon raunuka da suka samu. Kungiyar ISIS ta tabbatar da cewa an kashe ɗaya daga cikin manyan shugabannin ta kuma kakakin kungiyar Abu Muhammad Al-Adnani sa'ilin da aka kai hari kan motar da yake ciki a yayin da yake tafiya a yankin da ake kira Al-Bab a arewa maso gabashin Aleppo. Ana zargin Amurka ce ta kai wannan hari. A siyasar Amurkan kuma wakilai majalisar dattijai John McCain da Marco Rubio sun tsallake sadin farko inda suka samu nasara a zaben fidda yan takara karkashin jam'iyyar Republican a yunkurin da suke na samun sabon wa'adi na wakiltar jihohinsu a majalisar da a zabukan da aka yi jiya Talata. Da sanyin safiyar yau Laraba lauyoyin gwamnatin kasar Brazil sun kammala ba da bayanai akan kokarin tsige shugabar kasar da aka dakatar Dilma Rousseff kuma ana sa ran za su dan huta kafin wakilan majalisar dattijai su jefa kuri'ar tsige shugaba Dilma.
Masaurare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yayin da wanda ya kirkiro kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ke ziyara a Najeriya yanzu haka, yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan tasirin shafin sada zumuncin Facebook a rayuwarku. A madadin Sahabu Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Aiden Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da Usman da shirin yau da gobe.